This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sahinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin 16 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai baiwa kasar Syria tallafin hatsi da sauran kayan amfanin gona. Mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow, shugaba Bashar al-Assad. Majalisar Dinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na kasar Libya domin dora kasar kan turbar babban zabe da aka rabe ana jira.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, kungiyar ECOWAS ta ba da sanarwar yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi ga kasashen gwamnatin sojin Niger da Mali da Burkina Faso.
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu ba yanzu maganar cewa kan ba su fita daga ECOWAS ake cewa sun ba da izini ɗan kasashen ECOWAS su ke dinga shiga kasar su. Amma ba su yi maganar kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine gudanar mutanen mu.
Sannan wasu ƴan Niger sun yi tsokaci game da amincewa da ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger daga ECOWAS bayan ba su wa'adin watanni 6 da kungiyar ta yi. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafar da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza, inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi musabbabin kashe mutane sama da 30 ciki har da kananan yara. Matakin da Isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abinda ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kinjinin Isra'ila. Tun da farko Ireland ta sanar da cewa za ta amince da wanzuwar kasar Palestine. Kuma a makon da ya gabata, majalisar ministocin Ireland ta yanke shawarar tsoma baki a hukumance a shari'ar da kasar Afirka ta Kudu ta gurfanar da Isra'ila a kotun kasa da kasa, wacce ke zargin Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza. Adadin yawan Palestinawa da suka mutu a yakin ya kusan kaiwa 45,000. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai, mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad. A cikin jawabin sa na yau da kullum, Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakin mu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci. A cewarsa, waɗannan kayayyakin da za a iya kaiwa za su kasance wani bangare na shirin tallafin hatsin Ukraine wanda aka kaddamara shekara ta 2022 don samar da agajin abinci ga kasashe masu fama da talauci. Ko da a lokacin yaki, Ukraine wadda ɗaya ce daga cikin manyan masu samar da hatsi a duniya ta rike matsayinta na noma ɗimbin abinci. Kuma duk da barazanar da Moscow ta yi na harbe jiragen ruwa da ke tafiya a tekun Bahar Aswad, Kiev ta tsara wata kafa don fitar da kayayyakin amfanin gona tun daga lokacin bazara ta shekara ta 2023. Kafar yaɗa labaran kasar Koriya ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin kan yadda Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ta amince da ƙuri'ar tsige shugaba Yoon Suk-yeol a ranar Asabar. Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji, lamarin da ya girgiza al'ummar kasar. KCNA ta ba da rahoto karon farko a ranar 11 ga watan Disamba kan rikicin dokar sojin ta Koriya ta Kudu wanda ya barke a ranar 3 ga watan Disamba. A yau Litinin, kafar yaɗa labaran ta KCNA bata bada cikakken bayani sosai ba, amma ta bayyana kalaman na yun da aka watsa a gidan talabijin a ranar 12 ga watan Disamba, tare da bayyana taron gangamin da aka yi a gaban Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu na buƙatar tsige yun, bayan da aka kada ƙuri'ar tsige shi a ranar Asabar. Muƙaddashin ministan tsaron Koriya ta Kudu Kim Seon-ho ya yi kira ga sojoji da su ci gaba da yin shiri tare da umurtar jami'an kwamandojin soji da su yi aiki cikin gaggawa don daidaita al'amuran dakarunsu.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A babban taron da ta gudanar karo na 66 a birnin Abuja na Najeriya, kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiya Afirka ECOWAS ta tattauna batutuwa da dama a cikin ajandar ta, inda ta amince da shirin ficewar kasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soji bayan kusan shekara guda ana tattaunawa. Majalisar kuma ta yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi, tare da bude kofofin ECOWAS ga kasashen uku a cewar shugaban hukumar Umar Taure, bayan da gwamnatin sojin ta Niger da Mali da Burkina Faso suka sanar da cewa sun yanke shawarar ficewa daga kungiyar. A tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa, masanin al'amura ya ce
akwai abubuwa da dama da suka shafi kiyayewa da lafiya, akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaran su a cikin yankin ECOWAS, akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki, domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ECOWAS yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya. Akwai batun bututu wanda zai dau iskar gas daga Najeriya ya buta duk wannan kasashen da ke tsakanin Najeriya da Morocco, kaga duk kasashen yankin da ke cikin ECOWAS kenan, to duk akwai irin wannan abu. Sannan kuma bugu da ƙari akwai zancen kasashe guda uku, wato Burkina Faso da Mali da Niger, da suka ba da notice cewa za su fita daga kungiyar ECOWAS. Wa'adin ya kusa cika ƙarshen watan farko da shekara mai zuwa, wato watan Janairu kenan. A nan kuma su shugabannin kasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ECOWAS wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince da shi, dama dokar ta ce idan ka ba da notice za a baka shekara ɗaya, bayan shekara ɗayan kuma sai a ɗau wata 6 a shirya inda kasar da ta ba da notice za ta fita. Saboda haka su wannan kasashe uku sun ba da notice na shekara ɗaya, shekara ta kusa cika. Bayan wannan duk da haka, shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce a ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi bikonsu su zauna.
To wani abin da jama'a za su so su sani shi ne, ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tunkare su ba tare da kungiyar ECOWAS ba? A ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi, ko kuwa ta hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tunda dukkansu suna fama da matsalolin tsaro?
A ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke, akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa, akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe. Shugaban kasa ya ba da izini, an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya. Kuɗi yanzu an same su da ba a yi aiki, ko da suna cikin ECOWAS ko wasa cikin ECOWAS za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako.
An ce su wannan kasashen uku sun nemi haɗin kai, ko zai yiwu a bar ƴaƴan kasashen su yi tafiye-tafiye cikin kasashen Afirka ta yamma ba tare da visa ba?
To ba mu gani ba a rubuce, har yanzu ka san irin wannan abin za a yi tsakanin kasashe sai sai a rubuta. Saboda haka ni dai na san a ma'aikata ta ba mu samu irin wannan takarda ba, ba rubutun wani ba. Amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan ƴan ƙasa su dinga shiga kasashen su, amma ba a yi maganan ƴan kasashen ECOWAS za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocin su dinga shiga kasashen su.
Amma yana yiwuwa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa?
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu fa yanzu maganan cewa kar ma su fita daga ECOWAS ake. Ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a kafofin watsa labarai shine sun fitar da sanarwa cewa su sun ba da izini ƴan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga kasashe, amma ba su yi maganan kaya ba, wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanenmu ma.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ofishin jakadancin Qatar a Siriya zai koma aiki a gobe Talata, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi, yayin da jami'an diplomasiyar ta suka ziyarci ƙasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon Koriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. haka kuma katar din tana da Khalifa Abdullah Al-Mahmud Al-Sharif a zaman sabon shugaban ofishin jakadancin ta na Syria. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta Damascus tare da kirayen jakadanta watan Yulin shekara ta 2011 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa ba kamar sauran kasashen Larabawa ba. Qatar bata taba maido da hulɗar diplomasiya da Syria gargashin mulkin Assad ba, wanda boren yan tawaye na tsawon kwanaki 11 da ya mamaye manyan biranen kasar, sannan kuma da babban birnin Damascus ya hamɓarar da gwamnatin sa. Doha ta ce komawar dangantakar bayan shekaru 13 alama ce ta matsayin aƙidar kasar Qatar kan juyin halin al'ummar kasar Syria da kuma yin watsi da dukkan manufofin danniya na gwamnatin Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da dora ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe a Najeriya, kamar yadda muƙaddashin shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaɓen da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara. Muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Curry ta faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabon kwamitin ƙwararru na Libya zai nemo hanyoyin shawo kan matsalolin da suka kunno kai a cikin dokokin zaɓe. An kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Abdulhamid Aldeiba ta hanyar tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta marawa baya shekara ta 2021, amma kuma Majalisar Dokokin ƙasar a yanzu bata amince da halaccin gwamnatin ba. Deiba ya sha alwashin ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati ba tare da an gudanar da zaɓe ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan amincewa da ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS, wasu 'yan Niger sun yi tsokaci game da wa'adin watanni 6 da kungiyar ta baiwa kasashen. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyinsu.
Alhaji Bello Musa, birnin Kwani, jamhuriyar Niger. Dukkan sulhu ka san alheri na wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanda shugabanninmu guda uku waɗanda sun kace sun yi ta ECOWAS, to shi ne muke son shugabannin ECOWAS su ma su yi wannan tattako. Shi dukkan abinda lalama tun farko ba ta yi ba, to tsanani ba zai yin shi ba. Shi yasa tun farkon al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo ba. Amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan, inda Allah hukumci tun farkon shekarar nan wannan maganar sun kai, da ba a warewa. In Allah so da za a sasanta kuma a tai irin wanda an kasa ba. Amma yanzu tunda su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za ba wani matsala ba, kenan kawai a tai da ita haka nan. Magana a ce a dawo kuma wannan bahoran shi yace sitrotar da lokaci ya riga ya kare.
Sunana Hajja Umu Ali, president ta mata nan Kwani. Dan an kace ana tattaunawa, in an ci za a rika busawa, ba a ci in an ci zaza a riƙe gingingin. Duk yadda an kai abokin ta ya daɗi gare, ko ka waiwayo kana hira ko kishi ne maka magana kana jin daɗi. Amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata, in an ka fara abu ba a barin shi, ba alheri ba ne wannan. Duk abin da an ka soma, in aka baka hankuri, aka ce kai hankuri yau, aka ce kai hankuri gobe, ya kamata kai ma da kanka kai hankuri. Dan Adam aziji na, kowa na nashi kuskure. Amma kuma sai a haɗu a tattauna, a zamna a san inda bakin zaren yake, a jayo shi a dunki shi. Su abin da ya rage gare su su koma, dan duk duniya in baka magana wani ba za ka ci ta wani. Kuma duk an ka ce maka kai ka tai kai sulhu, kai kokari kai sulhu, saboda sulhu shi na da lada. Su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su ai sulhun nan.
Musa Karfi, ga sai mutun yana son mata ta dan ta ta ko ta tashi ta bar shi, to shi na iya ta iya bisa ga lallabin ta, sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa armin su ya kare da shi da ita. Ka sai inda duk an kai kamar harami ga armi, mun ga namu gani sai mu ci kuma ta tai ta wani armi. Kina abun da ka gani suka riga suka ce sun ta to ina ganin Haruna sai dai wani iko Allah wanda zai iya sawa an kasashe su zo su komo a cikin ECOWAS. Da haka muna hwata da Ubangiji Allah ya kare mu da cikin matsaloli, dan mai talaka yau babu abin da ga mai daɗi irin yeta shiwala duk inda yake su. To alhamdulillah mun ga tsaro wanda yake muna yeta, muna wadin albarkacin bakin mu. Tun daga shi yanzu mutanen Najeriya da suke cikin matsala kilo 5 kilo 10 ba ka ci ci kana zai matsala yanzu magarba ta kama yau yau wanda zai kwana garin ga tsakanin Araba da Ilela da Sunani suna da yawa ba su da iyaka ƙauyukan da gaza kwasko cikin birnin Kwani kenan sai mu ce muku yau alhamdulillah in na kai ƙarfi hudu ina yawo ban san akwai wata matsala gare mu ba kenan mu kuma ku ci hankali na muke so
to madalla kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wanda aka kafa don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leka hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce aka kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani kafa kurame da dai sauransu bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta an nada sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki Gufwan in za a tuna shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a bude. Lalu ya tabbatar wa wannan shiri matakan gyara inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashin masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau. Dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga babban bankin Najeriya don ya taya shi aiki. Inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin Lalu. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna Aqil Abdullahi Jugnu ya buƙaci garan Bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi.
Alhamdulillah gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duk wani kasashe da ke ƙasar nan ba. Na farko dai an canja kuruma an kawo gurgu to kuma gurgun bai sa ake shi ba gaskiya. Da ya zo ga baki ɗaya sai soki kwangilar da Jesu Lalu ya jiyo bada. Wanda James Lalu ya bada kwangilar na akan ka'ida sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su sannan yawancin ma'aikata ya canja musu waje wani suka san aiki sannan yana ya dauko wani wanda ake shi Tanimu shike ba shi komi shike rubuta komi Tanimu ba ma'aikaci bane Tanimu ma'aikaci ne na Central Bank amma ya zo ya kaka gida ya hana shi aiki yana ma'aikata suna kuka da shi wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya kaga dai James Lalu bayani na bane ba dinin mu dai da shi ba Ayuba bayani na bane ba dinin mu dai da shi ba amma wallahi billahi da zaka tambaye duk na kasar sun ki gara James Lalu su dubu da Ayuba saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai bani bukatar wani abu gare su abin da ke bukata ci gaban na kasar sun suke kasar nan ne ke bukata so Ayuba James Lalu ya fi sa kai taimaka ma jihar Niger kasu za su fito zai taimaka sau dawo da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin James Lalu ya dauki gurago sama da guda 100 aiki da kasassu different ministry kuma ya saka su kuma ya sa ba ya yi neman su kwangila James Lalu da kanshi ke fita yake neman kwangila yake neman da za a taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace office sai wannan Tanimu sai abin da Tanimu ya ce mashi to an taba haka kana yake a Central Bank zo kai ka gida ka ce kana chief of staff babu accident abin na commission babu chief of staff SA ne to da kada ake Central Bank da ku ce kada zaka yake da commissions haka ake yi ya kai zai kashi commission ga baki dai babu mun samu minister bai jiya ga minister ba muna ga shi minister na materials bai jiya ganshi bai hana shi je ganshi to da minister shi waye gaba so gaskiya dole a samu canji dole mun zai tsaye mun aiki mun zai tsaya fito zamu fito kwamu da kwarkwata mun ce mun ba mu kaunshi a sauke shi kawai
ita wannan hukumar da na san tun zamanin tsohon shugaba Buhari aka kafa ta wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman ko kuma in ce wayanda suke rayuwa da nakasa da ake cewa ba kasa wadannan ba su samu ajiya su samu nasara zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwar ku
to gaskiya John Luxin James da ta yi tasiri gaskiya dan ba inda General Lee bai je ba ya tabbatar ya saka da kasar su babu akwai gagarumar da desk officer Mr. Fathers wajen sojoji yan sanda dukkanin ma'aikatan da ka sani akwai hidden James da tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su sannan shi ya kawo sound language aka tabbatar shi composure duk inda kake tsammani a media da su news sannan shi ya kawo ci gaba na sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za su samu kaki sannan ya samu waziyar mu scholarship wanda za su yi karatu ya tabbata sannan ya tabbatar ya kafa zone na commission din ya bude kwanis ka bude wa Jos ya bude yayi a Jos zai yi a Kaduna duka haka ya bude rashin da muke da shi a Najeriya to kaga ya samu ci gaba amma wannan da yazo ba ci ke wallahi
shi kuma shugaban masu bukatar musamman na arewa Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukatar musamman gwanda babu ita ga kuma dalilansa
to da hukumar masu bukatar musamman me ba mu shugaban kasa shawara akan masu bukatar musamman da babu su ya kuma gara ma a ce muna ma babu su to idan da babu wannan hukumar ko ina kashi da zaka yi neman alfarma sai ai saboda babu inda abin nan ne idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne amma muna matukar nadama ta wa'annan su ne wakilanmu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya matsalar da yake daminmu mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya da shugaban kasa zai amsa addu'ar mu ya zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman a ce a soke ne ba shi shawara kan masu bukata na musamman to wannan shine bukatar masu bukata na musamman saboda idan babu kamar da na faɗa duk ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma amma duk inda ka shiga zaka ce sai ka ji an ce muku an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku kuka tattara sai ka ji an ce an kai ma mai babu masu shugaban kasa shawara kuma ko yaushe fa da sunan mu ake neman kuɗi kalubale ga masu bukatar musamman ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati mai ba mu shugaban kasa shawara kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukatar musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara ko yaushe magana ɗaya ne sai ka ga su ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba kuma wannan ba wadda ba na gaskiya ba ne.
Kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa
wannan tarihin wannan commission ko kawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwan su da iyalan su da iyayen da duk da masu kaunan ganin an taimaka kuma sigo da jami su suka da koka don ba matsalar na kasarsu ba wani lokaci sun yana on the ministry of youth social development wata ran kuma mai da jini zai guma na cewa yana nan da yana da yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka assess ne rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya in the last 4 years da muna da wannan commission da bayan can da babu commission din ba za su ga wani canji wani abun a zo a gani ba saboda haka a don na gama wani jiya ma nake idan da Tinubu ya wargaje commission din wanda ya wargaje kuma gadonta da sauran wasu commission da ya majin nasu da wasu da aka face out limalin ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana commission din ba saboda commission din da ya sake wani rawan gani na da sunan da za su an yi wani abu ba na dawa because of the I don't know whether for one of the better words na commission na su yi ne barin gado da kuma andama
Ayuba an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baki shawara ne kake yin aiki ba wai kamar yadda aka sanka da kafin kai mukami ba da an sanka mutum ne mai kokari sosai.
Wannan ba abin da zan ce illa jama'a ko gore sun fahimta ko ko sun karya saboda ka san sun ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da cewa suna kira organization ban san da wani abin.
Garan bawul.
Yawwa garan bawul. To abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gajon shi ne garin gado shi ya kasuta a zamanin shi ne aka azuza wannan komijin saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo shi. So quite a lot of people say allegiance to him and as I'm mostly the ICTC, the ESCC, the TORMC and two BPP, two Marupe, what to account and Hana, there are many things that were talking about. I could have come out again director thing one level before. Wani jami'a wanda nuna kawo a my personal ex wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su.
Masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau. Amma kamar yadda aka ji an baci sunan wani tanimu da aka ce ya kuma hukuma daga Babban Bankin Najeriya za mu ji martaninsa kan wannan zargi. A biyan hukumi zuwa danjin cigaban shirin. Yanzu amadadin abokin aiki na Nasiru Almeni kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Mr. Phil Hashim kuma yake cewa muka tsince lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Zara a takaice Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin tare ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane sama da 30 ciki har da kananan yara. Matakin da Isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen Isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kinjinin Isra'ila. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad. A cikin jawabinsa na yau da kullum Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakinmu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci. Kafar yaɗa labaran kasar Korea ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin kan yadda majalisar dokokin Koriya ta Kudu ta amince da ƙuri'ar tsige shugaba Yoon Suk-yeol a ranar Asabar. Majalisar dokokin Koriya ta Kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar. Ofishin jakadancin ƙatar a Siriya zai koma aiki a gobe Talata kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi. Yayin da jami'an diplomasiyyar ta suka ziyarci ƙasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon Koriya bayan hanɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta a Damascus tare da kirayen jakadan ta watan Yulin shekara ta 2021 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da ɗora ƙasar kan turbar zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni Dadi Balawi da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahar Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.